مهدا والنعمة المزداء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Juma'a 6 ga watan Rabi'ul Awwal Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1447. A'a wannan na sama ne, wannan kuma na nan ne, wanda ya daidai da 30 ga watan Agusta shekara ta 2025 miladiya. Allah ya raya mu ya ara mana wannan numfashi a wannan wuri dan ƴarmu kanwarmu wanda Allah ya mata arzikin ƙaruwa na zamantakewa na aure, Asiya Sani Dauda. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan aure. Barakallahu lakuma wa barik alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Mun sami halattan Sheikh Dr. Abdullahi Gadan Kaya, wanda Allah ya bashi ikon halattan wannan walima, zai gabatar mana da nasiha musamman ga ita amarya da kuma iyayen amarya da yayyin amarya da kuma kakannin amarya gabaki daya da mu gabaki daya. Kafin malam ya gabatar mana da nasiha, zan gabatar da danmu ya gabatar mana da karatun Alkur'ani saboda wannan farfajiya ta samu albarka. Amma kafin ya fara, muna so kowa ta yi shiru. Za a yi karatun Alkur'ani, kowa ya yi shiru. Za a yi karatun Alkur'ani, kowa ya natsu. Idan ana karatun Alkur'ani, ba a so a yi surutu, saboda haka za mu ji maganar Allah ko ya natsar da mu. Idan maganar Allah ba ta natsar da mu ba, to babu abin da zai natsar da mu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما ما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى إنه كان عليما قديرا
جزاك الله خير yanzu za mu gabatar da dafta yayi mana nasiha ga amarya da kuma iyayen amarya da kuma duk wanda ya halici wannan wuri don girman Allah wanda suke daman mu suna surutu kuma muryar su yana isowa gare mu wannan shine abin da ya kawo mu a girmama ilimi a girmama ma'abuta ilimi idan aka zo za a fadakar da mu to mu ji tsoron Allah mu saurara saboda amfanin mu duniya da lahira wannan shine abin da ya tara mu idan mallan ya tafi to sai ku ci gaba da abin da za ku yi amma yanzu ana buƙatar natsuwa da kuma girmama sakon Allah wanda shine dalilin zuwan mu duniya
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دكان دنجي يبون بوديا su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mahallicin kowa da komai wanda ya mana arzikin haduwa a wannan gida ta dalilin wannan biki na wannan ƴar uwa kuma baiwar Allah ya ga Alhaji Sani Dauda a wannan gari na Kaduna fatan mu Allah ya kimtsa alheri a cikin wannan aure, ya kare dukkan fitina a cikin wannan aure, ya kuma ba su lafiya da zaman lafiya da zuri'a ta gari mai albarka da za a ce masha Allah tabarakallah. Iyaye na mata ku yi hakuri, na san yau rana ce ta gwangwajewarku kuma rana ce ta shakatawarku, a ci a sha a yi murna da fatan alheri. To kuma ga alherin da ya zo muku na nasiha da wa'azi da za a yi, insha Allah ba zan tsawaita ba, za mu ba ku dama don ku yi abinda za ku yi a bisa tsarin musulunci da dokar Allah tabaraka wa ta'ala. Wasiyoyi ne a takaice nake so zan isar ga dukkan iyaye na mata da suke tare da ni a nan, da kuma waɗanda suke kallo na a nesa, da kuma wanda za su ji mu nan gaba. Wasiyata ta farko gare ku ya ku iyaye mata shine baiwar Allah ki ji tsoron Allah, at-taqwa, da abinda mace za ta yi a rayuwarta to ta saka Allah a ciki. Shi jin tsoron Allah, malamai sun yi bayani cewa kamashin fauka ardi shauki yahzaru ma yara, kamar mutum ne yake tafiya a ƙasa wacce take akwai ƙaya da yawa a cikinta, kuma aka ce sai ya bi ta wurin, kuma yana ta taka tsantsan don kada ya jefa ƙafarsa ya je ya taka ƙayar. Kenan a rayuwarki duk abin da za ki yi, ko meye za ki yi, ki rinƙa tunanin Allah, kuma ki rinƙa tunanin cewa akwai ƙabari, kuma ki rinƙa tunanin akwai mutuwa. Kyalkyalin duniya, shakatawa da morewa da walwala da hada-hada, duk wannan abu ne wanda yake gajere, baya dadewa, amma an fi dadewa a cikin kabari, an fi dadewa a kiyama. Shi ne rayuwa ta har abada, rayuwar da mutum zai cize yatsa ya yi da na sani idan bai samu rayuwa mai dadi ba. Ki ne sanci sabon Allah a duk inda sabo yake, inda an ce sabo ne to ki yi kokari ki kiyaye, kuma ki nisanta ba don wani abu ba, saboda ki zauna lafiya da ke da Ubangiji tabaraka ta'ala. Shi sabon Allah ba mutum kadai yake rusawa ba, daula, ƙasa, al'umma gaba daya sabon Allah yana rugurguzata, yana rusata, yana lalata ta, ballanta na ke baiwar Allah in kika rungumi sabon Allah, lalacewa ki tazo, kuma ƙarshen ki yazo, kuma za ki kai labari ba. Waɗanda suka san me suke yi, kullun abinda suke nema su zauna lafiya da Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ba wai su gayyato fada da yaƙi tsakaninsu da Allah mahaliccinsu ba, don ku gaskiya ba za a ci nasara ba, duk wacce za ta yi fada da Allah ko za ta yi fada da shari'ar Allah ta wajen saba Ubangiji da yin abin da ta ga dama, wallahi ba za ta samu nasara ba, kuma ba za ta samu ainihin wato dacewa ba. Wata mata ta zauna da mijinta, an yi abin da aka yi, subhanallahi, ta zo tana nadama saboda ta keta dokar Allah, ta keta dokar aure a zamanta. Daga baya ta zo tana nadama tana kuka, mijinta ya sake ta, ya gaji, ya ainihin wato gaji da rashin kirkinta, ya gaji da ɗabi'unta da halayenta marasa kyau, sai ya sake ta. Tace jama'atna ta'a wa farraqatna al-ma'siyah, gashi dai da'a ga Allah da san Allah shine ya hada mu da kai, amma yau saban Allah ya sa ka sake ni ka sallame ni. Da yawa mata ba sa fahimta, ba sa ganewa, iyayen da kuke ta dokar Allah, iyayen da asirin ku yake tonuwa a cikin gidanku na aure, Allah ya zo ya jarabe ki da miji marar tausayi, Allah ya jarabe ki da miji mai mugunta, Allah ya jarabe ki da miji wanda zai ta gana miki azaba. Iyakacin abin da iyayenki za su yi miki idan kin je sai su ce da ke ki yi hakuri, ai yanzu aure wahala yake yi, ki yi hakuri, aure sai an yi hakuri, ya ta gana miki azaba, babu wanda za ki kai wa kuka. kin manta sirrin shine ki bi Allah tabaaraka wa ta'ala. Da haka yake yar uwata duk abu na saban Allah ki kokari ki kiyaye shi dan wannan zai taimake ki. Daga cikin abuwa da mata suke wasa da shi a yau akwai sallah, wasa da sallah, jinkirta sallah, rashin yin sallah a gidajen aure, rashin yin sallah a gidajen biki. Yanzu ba mamaki wata ta zo bikin nan tunda azhar, ba mamaki ba ta yi azhar din nan ba yau. La'asar kam Allah ya ji kanta, magariba da isha'i kuma ba lallai a yi ta ba ma sai an je gida mai tsoron Allah za ta dan harhada. Wallahi in dai zaki je gidan biki ki rinka kin yin sallah, ki sani kin gayyato wa kanki rikici da Ubangiji kuma Allah ya fi karfinki. Sannan zama na annabi manci da giba da yi da mutane da kullace kullace, kashe auren yan uwa, fada da juna, bala'in kishi da rashin zaman lafiya da abokiyar zama, kullawa miji, mugunta da keta, yanda za a zo a ainihin wato jefa miji cikin hawan jini da tashin hankali da damuwa, duka wannan yana cikin sabon Allah, bai kamata ki rinka yin sa ba. Izgilanci wa mutane saboda Allah ya baki wata dama, ko kina ganin kin samu dama, wata kila wadata, wata kila kyan halitta, wata kila kin auri miji mai dama, wata kila kina gidan sarauta, wata kila mijinki attajiri ne, wata kila mijinki kaza ne, kina wulakanta waɗanda ba su kai ki ba. Ya ayyuhal ladina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in, Allah yace asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisa lismu alfusuq ba'da aliman. Sannan ki kiyaye shiga shaguna da kasuwanni, duk yana daga cikin abubuwan da mata suke yi na barna. Yau idan aka ga mata a gidajen ainihin wato a kasuwanni wajen sayen kayayyaki a shaguna a mall mall, wallahi kamar ba matan musulmi ba. Allah yana kallon ku kuma Allah zai muku hisabi. Gatan ki shine ki bi Allah, zaman lafiyar ki shine ki ji tsoron Allah, da kuma gidajen biki da mata suke zuwa sai su rinka tunanin kamar Allah baya kallon su in sun zo gidan biki, su yi abin da suka ga dama, su faɗa abin da suka ga dama, su yi shigar da suka ga dama, su yi maganganun da suka ga dama, su dauki hotuna a barna a faɗi duk abin da aka dama. Alhali Allah ya shi da yake fauki sama'i samawat, saman saman bakwai yana kallon kowa. Haka idan aka zo abin da ya shafi kallace kallace a gidaje, ina muku magana ne akan abuwa na sabon Allah da mata suke kallace kallace a cikin gidaje, wayoyin ku ba su da birki, komi kalla kuke, ku ga rawa, ku ga kida, ku ga fasadi, ku ga shakiyanci. Wasu ma hallu wadi suke gani, wasu ma har bulufin suke gani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku kalli mata suna neman yan uwansu mata, wal iyazu billah, wannan mugun zunubi, wannan bala'i da ya fado cikin iyayenmu mata a yau. Mace ta nemi yar uwarta mace, amma har a saka ana kallo a waya da sunan an more, ko wata ta ci mutuncin mijinta, an dauki hotonta an nuna, ko wata ta bayyana tsiraicinta a TikTok, ta yi rawa, ta yi shakiyanci, ta zagi tarbiya, ta zagi abubuwa na kwarai, kun mai da ita abin kallo, tana trending, kun tara mata kudin data, ta samu matsayi, duka kuna kalla, bakwa tunanin Allah tabaraka wa ta'ala yana kallon ku. Mu'amaloli da mata suke da direbobi a gidajensu, mijinki ya daukan miki direba, kin mai da direba saurayinki, kin mai da direba bazawarinki, kin mai da direba abin daukewa kanki kewa, wallahi ki tsoron Allah. Mata masu mu'amala da direbobi, mata masu hira da direbobi, mata waɗanda suke bayyana tsaraicin su wa direbobi, ki cire dan kwali a gaban direba, ki cire hijabi a gaban direba, ki cire zani a gaban direba. Allah ya shirye ki, Allah ya ganar da ki, Allah yana kallon ki, ba ma matar aure kadai ba, har ƴan mata na cikin gidaje waɗanda direbobin suke ganin tsaraicin su, suke wasa da su, suke kebanta da su. Kai wani labarin ma ba shi da dadin fada, har barna ake, har fasadi ake, har kebanta da juna ake, na zinace zinace, wal iyazu billah. Duka yana daga cikin abubuwan da yake nuna rashin tsoron Allah da wasu mata suke. Haka ihmalu zawji wa ma'siyati, watsa kashin miji, zubar da mutuncin miji, in kula da miji, in taimakon miji, in biyayya ga miji, wannan saban Allah ne, kuma Allah zai tambaye ki. Daga cikin abin da zaki gamu da shi a rayuwa na tasku da bakin ciki, Allah ya hana ki samun biyan bukatar ki shine keta alfarman mijinki, rena mijinki, wulakanta mijinki, cin mutuncin mijinki, kin maganar bin maganar mijinki, yin abin da kika dama a gidanki na aure. Mijinki bai sai hana ki ki hanu ba, mijinki bai sai ce ki yi ba, mijinki bai sai an daga miki kara ba, mijinki bai sai ce karki tsallaka ba, wallahi sai kin tsallaka. Yau maza da yawa suna kuka akan rashin da'an matansu, suna kuka akan cutar da su da matansu suke yi. Wallahi kiji tsoron Allah yake yar uwata, kada ainihin wato ki shiga wannan layi. Abu na karshe a wannan babin shine musahabatul wato alfajirati wal fasikati, ku rinka yin kawance da mata mabarnata, da mata mazinata, da mata ƴan madugo, da mata ƴan waɗanda suke wato mabarnata masu ta'adi, wanda suke koyawa mata fandarewa mazajensu. Yau abin da ke faruwa shine an samu su kungiyoyi na mata suna muku lakcha, suna cewa ba dole ne abin miji ba, suna muku lakcha ba dole ne aiwa miji abinci ba, suna muku lakcha ta banza, suna kashe muku aurenku. Wallahi waɗannan matan makiyanku ne, wallahi ba sa son ku. Wallahi duk matar da ta shiga wannan kungiya ko take sauraron wannan shirye-shirye da ake zuga mata, a sa musu girman kai, a zuga mace ta fandarewa mijinta, a zuga mace ta kita yiwa mijinta biyayya, a zuga mace ta kita kula da tarbiyyar ƴaƴanta. In suka kashe miki aure kika zo zawarci, ba su da labarin ki, ba za su taimake ki ba, ba za su agaza miki ba. Ki sani cewa shari'a ne ki kula da mijinki, shari'a ne ki abinci a gidanki, shari'a ne ki kula da tarbiyyar mijinki, shari'a ne ki zauna a gidanki. Allah ya ce wa karna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu innama yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirna wa yutahhirakum tathira. Allah ya ce wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allah wal hikma inna Allah kana latifan khabira. Wadannan ayoyi duka Allah yana magana ne da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan har matan annabi an ja musu kunne akan su bi Allah su bi annabi, ke binta, ke dudu, ke suwaiba, ke maryam, ke laraba, ke talatu, ke kina jin Allah baya magana da ke, ke kina jin babu dokar Allah akan ki, wallahi ku yi zaman aure, wallahi ku bi mazajenku, wallahi ku yi aure mai daɗi tare da biyayya. Manzon Allah yana cewa khairun nisa'i man idza amarta ata'atka, mafi alheri a cikin mata ita ce matar da idan kai mata umarni miji ya mata umarni tana masa da'a. Waɗannan kungiyoyi, waɗannan mata, firararrun mata, tambazattun mata, wakilan Yahudawa da suke da kungiyoyi, suke muku lakcoci na sabawa miji, na fandarewa mazajenku, wallahi cutarku suke, wallahi ne ma ki suke su kashe muku aure. Yanzu ma yaya kuka kare a gidajenku ba kwa jin daɗi? Ballantana wata ta zo ta zuga ki, ta zo ta raba ki da mijinki, ba za ta baki miji ba, ta raba ki da gidanki, kina kina cikin mutunci, ba za ta baki gida irin naki ba, ta zo ta zaki zaman zawarci. Kin manta ga can dudu yau shekarar ta 17 tana zawarci ba miji? Kin manta ga can talatu yau shekarar ta 7 tana zaman zawarci? Kin manta ga can anti maryam yau shekarar ta tana kusan 20 tana zawarci? Kin manta ga ainihin wance lokacin auren ma yayi aure ya gagara, wance budurwa ce shekara 35 ba miji? Wance budurwa ce shekara 40 ba miji? Wance budurwa ce tana neman ta rufe shekara 50 babu miji? Ki zo ki biye wasu suna neman kashe miki aure? Wakilai ne na Yahudawa, wakilai ne na Turawa, an sai musu filaye a gidajen rediyo, an sai musu filaye a ainihin wato shafuffukan yada labarai, suna faɗa muku abin da suka ga dama. Ba aya ba hadisi, sai ƙarya, sai kwalliyar banza, sai bayyana tsiraici. Ana nuna miki karki yadda ki bi miji, ana nuna miki ba dole ba ki dafa abincin ki miji. Idan ba ki wa mijin ki abinci ba, me za ki masa? Idan ba ki tuga mijin ki tuwo ba, me za ki masa? Idan ba ki kula da tarbiyyar ƴaƴanki ba, mijin wannan zamanin shine zai kula miki da tarbiyyar ƴaƴanki? Na mijin wannan zamanin shine zai kula miki da tarbiyyar ƴaƴanki? Mazan da yau ba gidansu ne a gabansu ba, su ne za su kula miki da ƴaƴanki? Wallahi akwai aiki a kanki. Duk wacce ta tsuguna ta haihu ta tsaya ta kula da ƴaƴanta, kake yadda da waɗannan shashashu, waɗannan da suke ƙoƙarin taimakon karuwanci, taimakon tsiya, su zo su raba ki da gidanki na aure? Wasiya ta gare ki, ki rinka tuntuɓar malamai, ki rinka sauraron wazi, ki rinka neman zaman lafiya. ina wance ta mutu, ina wance ta kwanta, ina wance ta zo haihuwa, Allah ya dauki ranta. Ba kiya jin tsoron wata kila kwanakinki ba masu tsawo bane, Allah ya zo ya jarrabe ki. Wannan ita ce wasiyata ta farko a gare ki. Wasiyata ta biyu shine at-ta'aruf ala zawj. Wallahi duk matar da take so ta ji dadi ta karanta mijinta sama da ƙasa ta fahince shi. Kun san me yake sa kuke wahala? Wallahi ba ku san mazajen ku ba. Kun yi aure amma ba ku san miji ba. Yanzu in naga dama sai in nuna wancan, in nuna binta, in nuna Talatu, in nuna Maryam, in ce da ke abin da ya shafi mijinki na rayuwa ma ba ki san shi ba. Yaya za ki kyautata mutumin da ba ki san shi ba? Yanzu ɗanki jariri da ya fara kuka, kin san cewa nono yake so isha. Ɗanki jariri da ya fara kuka za ki ce ciwon kai yake yi, ko da ku kansa baya zafi. Ɗanki jariri da ya yi kaza za ki ce ciwon ciki yake, saboda kin karanta shi, kin fahimce shi. Amma yau mata ba ku san mazajenku ba, shi yasa duk direban da bai san kan mota ba, in ya hau mota sai ya yi hadari. Duk mutumin da bai san hanya ba, in ya bi ta sai ya bata. To yau da yawa daga cikin mata akwai waɗanda suke bata a aurensu, suna shan wahala saboda ba su san mijinsu ba. Yanzu zan nuna ki, a cikinku mace nawa ne ta san kafar takalmin mijinta? Watakila kin fita wata ran kin samu wadata, za ki sayo mijinki takalmin shiga ban ɗaki, ko za ki sai mai wani takalmi ya burge ki? Wallahi da yawan ku kafar takalmin mazajenku ba ku sani ba. Daga cikinku da yawa lambar hular da mijinki yake sawa ba ki sani ba. Ina so nuna miki wani ɗan ƙaramin abu wanda bai kai ya kawo, amma shi mijinki ya san takalmi nawa kike sawa. Yanzu idan na shiga kasuwa na san kafar takalmin matata, zan iya zuwa in je in siya. Amma ke fa ba ki san ana kyautatawa miji ba, a yi mai soyayya, a yi masa abin da za a ja hankalinsa? Daga cikinku ba yau kin shekara 5-6 wai kullum sai kin kira mai gidan kin tambaye shi, wai mai gida mai za a dafa maka? Ba ki san ma me yake so ba, daidai da timetable na abinci da za ki yi wa mai gidanki, ba ki iya ba. Amma kin iya gulma, kin iya kwalliya in za ki je gidan biki, kin iya yanga. Amma wasu abubuwa, principles abubuwa ko primary abubuwa da ya kamata a gane da ya shafi miji, wallahi ba ki sani ba. To idan ba ki gane shi ba, ya za ki mai biyayya? Idan ba ki gane mijinki ba, ya za ki kyautata masa? Ku yi kokari ku fahimci mazajenku. Menene idan an yi wa miji yake fushi? Ba zan yi ba. Menene miji na yake so? Zan yi kokari in kyautata. Yanzu a cikin kayanki kala 20, 30, 40, 50 ba ki san wane kaya ne in kin sa mijinki ya fi sha'awa ba. Daga cikinku mata ku yi haƙuri, ba to nan asiri nake muku ba. Daidai da mode of dress, yanayin saka sutura, ba ki san fa wane irin kwalliya da ado ya kamata ki yi wa mijinki ya yi sha'awa ya ji daɗi ba. Amma kina nan kina ta faɗa, kina ta bala'i. Mai gidanki ya ƙaurace miki shekara ɗaya, ya ƙaurace miki wata biyu, ya ƙaurace miki wata uku, ya ƙaurace miki kaza kaza. Wata mata kira ni tace wallahi yau shekarar ta 20 rabanta da mai gidanta. Nace auren ne mu, tace wallahi malam da auren mu shekara 20 ya ƙaurace mata. Ta bata a hanya. Ai yana son ta. Shi yasa bai sake ta ba. Wanda zai ƙaurace miki a shimfiɗa shekara 20 bai sake ki ba, shi yana son ki. Ko ya so ki dan Allah, ko ya so ki dan yayanki. Nace Hajiya haka kika haƙuri kika zauna? Tace to malam ya za a yi? Kunce ayi haƙuri. Ku san mazajenku, idan kin san mijinki za ki zauna lafiya da shi. Menene ya kamata ki sani? Yaushe mijinki baya son surutu kin sani? Yaushe mijinki yake son hira kin sani? Wace irin miya mijinki yake so a cikin miyoyi kala kaza? Kowane ɗan adam wallahi akwai favorite abu da yake so. Wani ya fi son shinkafa da wake, amma kin je kin yi masa jollof taliya. Wani ya fi son miyar kuka, kin je kin kawo masa miyar ganye. Wani ya fi son ki ado karki kitso, akwai mazajen da ba sa son kitso, kin je kin tafka kitso saboda ba ki san shi ba. Wani kuma mijin girman kai ne da shi ba zai gaya miki ga abin da yake so ba. Ki tambaye shi ko ki yaudare shi ga me yake so. Wani ya fi so ya kwanta da wuri da bacci, ya yi bacci da wuri, ke kuma surutu ne da ke a shimfiɗa. Ki ce surutu ya tsane ki, in ya je ɗakin amaryarki ya fi samun kwanciyar hankali. Amma idan ya zo ɗakinki yana cikin tsaki da baƙin ciki, ya mai da ɗakinki ɗakin wahala, ya mai da gidanki gidan damuwa, me yasa saboda kin yi kuskure baki fahimci yaya dabi'ar da take ba daidai da kayan da zai saka baki ya zaba mijinki kaya ba da yawan ku dakin mijinta daban nata daban ba ta iya zuwa ta dauko wa mijinta hular da zai hada da rigarsa me amfanin ki ba ta iya dauko wa mijinta takalmin da zai hada da rigarsa me amfanin ki duk abin da ya zama na larura da zaki matsi mijinki kusa da shi ba zaki ba amma a wannan lokacin kuma sakacin da kika yi yanzu ga hotunan wasu matan a cikin wayarsa yana ta kallon su yana hira da su suna yaudarar sa kun san ƴan matan bakin titi suna yaudarar fataje wallahi zan maka kaza ai ni da ni kake aura da wallahi ba za ka sa hulan nan ba wallahi da ni kake aura da yau abinci kaza zan maka wallahi wannan takalmin da ka sa da ni kake aura da kala kaza zan sa maka yana yaudaruwa da wata mace da take waje ta dauki hankalin sa ke kuma ga tarin yaya ga ainihin wato shekaru ga arziki ga wadata amma ba ki jin dadin zaman auren saboda kin jahilci mijinki ko mace ce idan bata san danta ba bata san halin danta ba zai ba ta wahala za ta yi ta wahala akai ballanta namiji wanda ake zaune da shi ainihin wato a zama na ibada zama na ainihin hakuri dan haka ya ku ƴan uwana bari ba ku wata kissa ta wata baiwar Allah da aka yi aurenta ina fatan wannan amarya baiwar Allah da aka yi aurenta yau ta ji wannan kissa zai mata amfani wata baiwar Allah ne ta yi aure da ta yi aure aka kai ta gidan mijinta ga abin da ya faru mijinta yaje yana bada labari bayan shekara 20 yace tun shekara 20 munzu wato 20 aman lam ara ma yughdibuni min ahli yace yau shekara ta 20 dan Allah ki ji wannan ko ke ce ko zaki iya yace yau shekara ta 20 ban ga abin da ya fusatar da ni matata bata taba yi min abin da ya bakanta mini rai ba a abokin sa yayi mamaki yace kai yaya akai ka zauna da mace shekara 20 auren saurayi da budurwa bata taba baka maka ba yace wallahi bata bai ba mijin yace awwalu lailatin dakhalat alayya imraati daren farko da matata ta zo ta shigo gidana na tashi na miƙe zan yi abin da shari'ar musulunci tace shine ana son ranar farko idan mace ta zo miji ya dauki hannunsa ya daura a kanta yayi mata addu'a yayi musu addu'a Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi hannunsa yana kanta wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi ya Allah ina roƙonka alherin wannan baiwar Allah da duk alherin da ka halice ta akai ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin wannan baiwar Allah da dukkan sharrin abin da ka halice ta da shi yace na dora hannu zan yi mata wannan addu'a sai baiwar Allah yarinya tace ka dan bi a hankali ala rislika ya aba umayya ka bi a hankali ya aba umayya alkunyar mijin kama anta dan tsaya inda kake sai tace ina da magana kawai sai ta kama huduba innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu hatta kai karshen muqaddima sai tace da shi ni mace ce ba kuwa wannan fa a ranar farko da amarya ta shiga ɗakin mijinta abin da ya kamata ta yi kenan ya ku iyaye na mata abin da mace ya kamata ta yi don ta mallaki mijinta ba zuwa gidan boka ba ba ƙarya ba ba kisisi na ta ƙarya ba kina masa kisisi na kina kinsa a cikin zuciyarki ba a'a tace inni imra'atun gharibatun la a'lamu la ilma li bi akhlaqika ni mace ce baƙuwar mace ni ban san halinka ba dan Allah fa bayyini li ma tuhibbu fa atihi ka bayyana mini abinda kake so ni kuma zan aikata kiji mallan yarinya amarya mai hankali amarya mai tunani amarya mai sani ya kamata amarya da tazo gidan aure tana da niyyar zaman aure tace ni baƙuwa ce gare ka ban san me kake so ba ban san me baki so ba dan Allah ka gaya mini abinda kake so ni kuma na maka alƙawari zan aikata wa ma takrahuhu fa atrukuhu duk abinda baka so ka gaya mini ni kuma bazan aikata ba sannan sai tace أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ناقما ذنشينا شكينا متي سيتي كا للي ونن تاقما عند أيكي شيء واتي بدا أساكي بدا أفار وتم عاملة دي تبا شيء أنجي أمتي مي أكي سو تأيكتا مي با أسو كما تبشي شين ذا فرقون أينهم أبين ذا أفار أين ذا من جدن كينا شكينا سيه تاشي يهي حمدلا يهي وألا قوديا يتي يا قودي ألا da Allah ya bashi mace irin wannan mata ya gode wa Allah da Allah madaukin sarki ya bashi mai hali kaza sai yace mata ina son kaza ina son kaza ina son kaza bana son kaza bana son kaza bana son kaza yace duk abin da kika gani na alheri a gare ni ki yada shi amma wa ma ra'aiti min sayi'atin fasturiha ka ji miji mai wayo yace amaryata duk abin da kika gani na alheri a kaina kije ki yada wa dangi wa yan uwa amma duk sharrin da namiki duk kuskuren da namiki don Allah ki rufa min asiri don Allah haka kuke yau mata don Allah Hajiya Maryam haka kike don Allah anti Talatu haka kike anti Sadiya da ke nake haka kike yau abinda kuke yi fa sai dai Allah shirya duk abinda miji ya miki sai kin je kin ga yawa iyayenki duk abinda miji ya ga miki marar dadi sai kin je kin watsa asirin sa yaya za ku yi zaman aure bayan alhali shekarar ku 7 8 9 10 amma ba ki iya rufa mijinki asiri kenan daga cikin sirrin zaman lafiya a zaman aure shine a rufa wa miji asiri wannan abun nassi ne karanta muku nake yi malamai suka faɗa matan mu magabata haka suka yi ina tausayin ku iyayena mata wahalar da kuke sha a cikin gidajen ku wallahi kuna wahala duk wanda ya san mace ta malam Bahaushe ba Fulatani a Najeriya ya san kuna cikin bakar wahala kuma ya san ba ku jin dadi zaman hakuri kuke yi amma ga sirrin da za ku yi na samun zaman lafiya a gidajen ku ku daina yada sharri na mazajen ku ku daina yada kurakurai na mazajen ku ku daina yada laifuffuka na mazajenku duk abin da ainihin wato mijinki yayi wanda ba daidai ba a rufa masa asiri don Allah ai masa afuwa a kwantar da hankali a nemi taimakon sa kuma a nemi agajin sa Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukin sarki zai miki albarka yace ki rufa min asiri duk abin da nayi ba daidai ba kin ga wannan mijin ya nuna ashe zai iya yin ba daidai ba to ke ma mijinki in dai ba mutakabbiri bane in dai ba mai girman kai bane ya kamata ya yarda cewa zai iya saba miki zai iya miki ba daidai ba yace sai ta tashi sai ta tada ce da shi a cikin makota suwa da suwa kake so nayi mu'amala da su a cikin makota sai yace lalle kin yi magana ta hankali ki mu'amala da wane da wane da wance da wance da wance matar wane amma su wance ki rabu da su dan Allah kada ki mu'amala tace na dauka har abada bazan sake yin mu'amala da wanda baka so ai mu'amala da su ba sai take cewa to ƴaƴa fa da yara me kake so me ake so ai ya ga mata ga tsari yadda yake so yin mu'amala da ƴaƴansa ga tsari yadda yake so yin mu'amala da yara ba irin ki ba ke lokacin da mijinki yazo yana son hutu lokacin da ake masa shirgin ƴaƴa ki tara masa yana so ya kebanta da ke watakila yayi wani abu da ke na jin dadi da sha'awa kin zo kin zuma masa ƴaƴa masu sa ido kamar kyamara idan ƴaƴa suka zo suka gaisa da uba sai a ce to ku tafi wasa ki sake labule ki tura kofa ki zauna da mai gidanki shi ma gidansa yazo shi yasa da yawa daga cikin mazajen nan ba sa jin dadin zaman gidajen saboda ba kwa musu abin da ya kamata ku yi musu ba ku san sirri ba ba ku san yaya kamata ku yi ba wata ba duk harkar da take da ƴaƴanta take yi gaba daya akwai lokacin da akwai lokacin miji ki kula da wannan sai dai in baki da wayo haka ake yi yaushe da yake shigowa gurin uba dole ki wa ƴaƴanki tsari lokaci kaza kar ku zo wajen babanku sai in shi ya neme ku kar ku shiga ɗakin babanku sai kun yi sallama sai kun kwankwasa sai an ce ku shigo ku shigo amma haka kike dudu Talatu haka kike gidanki a buɗe yaronki ko yaushe yana iya faɗa muku kene mai gidanki da haka tsari ake yi dan mijinki ya ga cewa kina da cikakken hankali lalle ya zama kina ainihin kaza yace da ita idan bacci ya dame ni kake dame ni idan ina son hira ki zo mu hira idan bacci ya kama ni to ki taimake ni ne bacci Allahu akbar bayan wani lokaci wannan mutumi ya kai matarsa ganin gida gurin uwar uwar ta san me ta shuka sai ta ce da shi kai faraita zaujatuk ya kai mijin wance mijin yata yaya kaga yarka yaya kaga matarka sai ce kai khairu zauja na ga mace mafi alheri tace wallahi ina maka garanti da tabbas wannan yata wa ta samu tarbiya ba za ta maka abin da baka so ba kuma wannan uwa ai ta ci nasara irin wannan uwar ita muke so irin wannan uwa da ta kula da tarbiyar yarta irin wannan uwa da za ta yi alfahari da yarta cewa yarta ba za ta bata kunya ba ba irin ki ba auren farko watan farko shekarar farko yarki ta kunya taki ta nuna cewa ke ba mai tarbiya bane ta yarki ta nuna baki mata tarbiya ba baki kula da ita ba ita ce zagin miji ita ce tsakiwa miji ita ce dakawa miji tsawa ita ce makarar abinci ita ce bata iya abinci ba abun tausayi yau ga yaran mu yan mata kwalliya dai sun iya kwalliya yan mata ku yi hakuri akwai ado da kwalliya kar ki manta akwai abin da mijinki yake bukata kullum kullum yanzu abinci yana bukatar abinci da safe yana bukatar abinci da rana yana bukatar abinci da daddare amma kin bata lokacinki akan iya kwalliya baki bata lokacinki akan iya abinci ba dan haka sai kiga kina tsafta kina ado amma mijinki yana gudunki saboda baka masa abincin da yake so ya ji dadi Hajiya ko kin san cewa mace tana iya mallake mijinta saboda tsabar iya abinci me amfanin kin iya kwalliya da kwalisa amma baki san daidai da breakfast da zaki yi mijinki baki san me zaki dafa mai da safe ba baki san me zaki dafa mijinki da rana ba baki san me zaki yi mijinki da daddare ba yanzu da yawa daga cikin mazaje ba su da lafiya suna larura mazaje suna da hawan jini mazaje suna da ciwon suga wani miji yana da ciwon zuciya dan Allah mata bai kamata ku shiga makaranta ku koyi wani irin abinci ake mai ciwon suga ba yanzu mijinki yana da ciwon suga sama da shekara 10 ke kike azazzala ciwon sugan ke kike masa abincin da bai kamata mai ciwon suga ya ci ba mijinki yana da hawan jini kina ta masa abinci kina sa masa gishiri da magi zaki kashe mijinki da kanki saboda baki koya ba daidai da abincin mara lafiya fa baku iya ba yanzu wannan akwai tonan asirin da ya wuce wannan akwai ci baya da ya wuce wannan ya ku iyaye na mata sai haka dan Allah ine muku nasiha duka yana cikin sanin miji idan mijinki mai ciwo ne wani abinci yake so idan mijinki mai larura ne me baya so ki aikata abin da yake so ki bar abin da baya so sannan abu na uku na kusa da ƙarshe ki zama mai da'a ga mijinki kuma mai iya zaman gidan aure tare da mijinki lalle miji in ana so a ci moriyarsa kuma a zauna lafiya a wajen Allah shine lalle ai masa da'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ku ku yi da'a bin miji bin Allah bin miji bin manzon Allah ki rabu da waɗanda suke zuga ki ki fandare wa mai gidanki wallahi za su miki asara za su cutar da ke za su zalunce ki sannan kuma ya ke yar uwa ki zama khairun nisa'i wato mafi alheri a cikin mata ki zama mai kana'a ki zama mai wadatar zuci dan kadan da Allah ya kawo a gidan miji ai hakuri yanzu yarinyar nan da ta yi aure yau ba mamaki ta je gidan da bai kai gidan babanta girma ba ba mamaki ta je ta ci abincin da bai kai irin na gidan babanta ba sai ta yi hakuri ke ma ki hakuri wa ya gaya miki cewa lalle irin abin da kike ci a gidan ku shi zaki ci a gidan miji wa ya gaya miki cewa arzikin babanki shine arzikin mijinki akwai bambanci amma waye zai gyara wannan matsala iyaye mata ku